Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Juma'a, 4 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za mu ji ƙarin bayani game da ziyarar da tawagar kungiyar ECOWAS ta aiki zuwa Niger don tattaunawar diplomasiya. Hawa kuma za mu ji cewa shugaban Najeriya ya kaddamar da tashar wutar lantarkin Gwagwalada. Sai kuma rahoto na musamman kan albarkatun man fetur a Kamaru, har ma da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Rahotanni daga birnin Yamai a jamhuriyar Nigeria na cewa wasu Amurkawa da ke kokarin ficewa daga kasar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi wa gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum sun makale a filin tashin jirage na Diori Hamani bayan da hukumomin sojin kasar suka ƙi ba da umarnin zubawa jirgin nasu mai. A ranar Alhamis, Amurka ta fara kwashe wasu ma'aikatan diplomasiyyar ta da iyalansu yayin da ake ci gaba da takaddama akan shugabancin kasar. Hassan Bukar na ɗaya daga cikin fasinjojin da suka makale, ya kuma yi wa Muhammad Lalu ƙarin bayani kan halin da ake ciki a halin yanzu ta wayar tarho.
Wato da ni shine matsala ta man jirgi. Wato akwai ƙarancin man jirgi ƙwarai a nan wato Niger. A sakamakon musamman mata in ce wato ambargocin da aka sama a kasar kina. Babu jirgin da za a sa ma jirgin ya dauke ne kai ma a birnin Paris. To kuma ma'aikata na da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama na babban filin jirgin sama na Jira Amani sun buƙaci mahukunta na wato na kasar ba da izinin a sa wato man fetur. To sai kuma sun hana ba da izinin. Dalilin kuma da aka ba shi ne wato ƙarancin man. Yanan ba za su ba da dama a sa wannan man ce ba domin kuma suna buƙatar idan wata buƙata ta taso. To dalilin da aka ba shi ne.
To kenan za a iya cewa rashin tashin jirgin naku na da nasaba da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa ƙasar ta Niger sakamakon juyin mulkin da aka yi?
Babu shakka haka ne, domin idan muka duba muka ga yawancin duka man jirgi yana shigowa ne da ƙasashen waje, musamman ƙasar Benin da Najeriya. To a sakamakon rufe waɗannan iyakokin na wannan ambargocin da aka sa shi ya sa aka samu wannan wato tangarɗa. Kuma an buƙace su ba da izini sun ce a su ma ba za su ba da man fetur domin za su riƙe shi idan suna buƙata. Wato man jirgin kenan, yana da ba shakka haka ne.
Kaman a iya taka mahangar kana ga za ku kai kunawa da kuka makale a nan filin tashin jiragen?
Lallai dai kan mun kai sama da mota 100 a gwagwa shakka mota 100 ƙwarai ko mota 100 mun kai 200 ko zuwa ko kuma to a kayan labi mun dai wuce 100 a
kadai. To yanzu kusan za a iya cewa kenan ba ku san makomako ba?
To makoma ita ce ana tattaunawa tsakanin magabatan Amurka da kuma hukuntan mulkin soja nan da a ba da damar ganin cewa an ba da izinin sama. Ko kuma wato ana ga wata hanya za a ɗauka ko mu je birnin Kano. Ana zancen cewa za mu wuce birnin Kano daga nan mu ɗauki man fetur mu wuce wato man daga Remu ya kai mu Kano. Daga nan Kano sai mu wuce mu je a wannan a Birnin Paris kenan. Ana kuma zancen wato Algeria da kuma wata daga cikin ƙasa wadda aka faɗa wadda sunan ya kuce ni a halin.
Sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a Niger sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa, inda ƙoƙarin da tawagar Afirka ta yamma na ganawa da jagoron juyin mulkin ya ci tura. Da yake magana ta kafar talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin Ahmadu Abdulrahman ya karanto sanarwar da bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soji da ƙasar Faransa wadda ta yi wa Nijar ɗin mulkin mallaka a baya. Gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasar ta Nijar a ƙasashen Faransa, Amurka, Togo da maƙociyar ƙasar Najeriya, waɗanda gwamnatin da suka hambare ta naɗa suke kuma jagoranci ƙoƙarin da ƙungiyar ta ECOWAS ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ba jagororin juyin mulkin na Nijar wa'adin da ke cika a Lahadin nan mai zuwa na su mai da hambararren shugaba Muhammad Bazoum bisa kujerar mulki, inda ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji a matsayin zaɓinta na ƙarshe. jagororin juyin mulkin da ya san maida wa kungiyar martani da cewa karfi zai haɗu da karfi cikin wata sanarwar da ita ma aka fita ta kafar talabijin ɗin ƙasar a yammacin ranar Alhamis. Sojojin sun ce duk wani gigin kaiwa ƙasar Nijar hari zai haɗu da maida martani cikin sauri wanda baya buƙatar surutu daga dakarun ƙasar ta Nijar da dakarun tsaro daga wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar ta ECOWAS. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babbar kotun India ta dakatar da hukuncin ɗauri da ta yi wa shugaban jam'iyyar Congress Rahul Gandhi, lamarin da ya share ma babban shugaban bangaren adawar ƙasar fagen komawa majalisar dokoki. A watan Maris ne dai Gandhi ya rasa damar tsayawa takara zuwa majalisar wakilai bayan da wata ƙaramar kotu a Gujarat da ke yammacin ƙasar ta ɗaure shi tsawon shekaru biyu a gidan kaso ta dalilin wani furuci da ya yi shekaru huɗu da suka gabata a yayin wani gangamin yaƙi neman zaɓe da ya ɓata sunan Prime Minister Narendra Modi. Watsi da hukuncin ɗaurin da aka yi ma Gandhi na iya ba su tagomashi ne ga bangaren jam'iyyar adawa daidai lokacin da take ƙara ƙami don shiga takarar babban zaɓe da ke zuwa. Inda babbar kotun ta tabbatar da dakatar da hukuncin ɗaurin na shekaru biyu a hukuncin da za ta yanke a ƙarshe, tabbas hakan zai ba Gandhi damar tsayawa takara a zaɓe da ke tafi. A ƙarƙashin dokar India, ɗaurin shekaru biyu ko fiye da hakan a gidan wakafi na haramtawa mutum zama ɗan majalisa ko tsayawa kowace irin takara a ƙasar ta India har tsawon shekaru takwas. Bayan samar da hukunci ne, Rahul Gandhi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa komai rintsi aikin da ya sa a gaba na kare India yana nan yadda yake. A yau Juma'a ne Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuƙi sun yi yunkurin kai hari a daren jiya kan sansanin ta na Novorossiya a kogin Black Sea, lamarin da ya haifar da mummunar damiji ga ɗaya daga cikin jiragen yakin Rasha. Tashar jiragen ruwa da ake fitar da hatsi da kashi biyu cikin ɗari na man da ake kaiwa ƙasashen duniya ya dakatar da zirga-zirgar jirage na ɗan wani lokaci. Rasha ta ce an lalata jirage marasa matuƙi guda biyu. Wannan dai shi ne karan farko da aka yi yunkurin kai hari kan tashar jirgin ruwan Rasha ta farar hula a yankin da wato a yakin da Rasha ke yi da Ukraine. A halin yanzu dai Ukraine da ƙawayenta na shirye-shiryen tattaro haɗin kan ƙasashen duniya don aiwatar da tsarin samar da zaman lafiya da za a tattauna a kai wanda ƙasar Saudiya ta shirya a ƙarshen mako nan. Ukraine da jami'an diplomasiyyar ƙasashen yamma na fatar taron da za a yi a birnin Jeddah da ke kusa da gaɓar ruwa na ƙasar Saudiya ya ba mahalarta taron damar amincewa da muhimman tsare-tsaren zaman lafiya da za su kawo ƙarshen yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. Kimanin ƙasashe 40 ne za su samu wakilci a taron. Ba a dai san ko China za ta halarci taron ba, ganin cewa an gayyace ta irin wannan taron a baya da aka yi a Denmark cikin watan Yuni amma ta ƙi zuwa. A yau Juma'a ake sa ran fara taron inda za a tattauna muhimman batutuwa a ranakun Asabar da Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Tawagar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tura su gabatar da sakon ECOWAS ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban gwamnatin sojin Najeriya General Abdulsalam Abubakar ta koma Najeriya kuma ta gabatar da rahoton ta ga shugaban Najeriya. Jami'in ya labarai a fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana wakilinmu Abuja Umar Faruk Musa yadda ta kaya.
Wannan tawaga ta je ƙasar Nijar jiya da yammaci kuma ta gana da wakilan shugabannin sojoji da suke riƙe da mulki yanzu a Nijar, inda aka tattauna na wajen tsawon awa biyar. Kuma daga bisani su wannan tawaga ta dawo Najeriya, inda suka zo suka ba ma shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu rahoton wannan ganawa tasu. Kasan wannan tattaunawa ce da yanzu aka buɗe ta, don haka babu wani da za a shiga yaɗa cewa ga abin da aka tsaya ko kuma ga abin da aka warware.
Amma rashin ganin shugaban ƙasar wanda ya kwaci mulkin da kuma wadda aka hambarar. Ba ka ganin wani irin cikas ne da kamar karkashin wannan zaman bai yi tasirin da ake fatar zai yi ba?
Eto ka san babu yanda zaka yi idan mutumin da yake mai gida ya ce ka tsaya zaure ba za ka shiga ciki ba, ko kuma ya ce ka shiga ciki tunda su yanzu su suke da dake da iko. Amma dai abin jin daɗin shi ne an buɗe kofar tattaunawa don wanda kuma insha Allah nasan za a ci gaba da amfani da ita, wanda dama ba burin kowa bane ba a yi zubar da jinin wani ko kuma a yi tashin hankali.
A daidai lokacin da ake wannan sasantawar ko kokarin a kawo maslaha, sai gashi shugabannin sojin kasar sun janye jakadansu daga Najeriya da Amurka da Faransa da Togo da waɗansu ƙasashe. Dai wannan kamar ba mu na dama akan kudurinsu na ci gaba da mulki ko?
A to bari iya faɗarar cewa ko ga wani abu ba, amma dai haka abinda suka yi ɗin tabbas ba abu ne da yake nuna ƙwarin gwiwa ko kuma abin da ya dace a yayin da ake neman ƙoƙarin neman sulhu. Ba na jin wannan abu zai kawo taimako wajen samun mafita ba tare da tara hankali ba.
To sai dai a daidai lokacin da shugaban ƙasar Najeriya wanda ke jagorancin ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ke karɓar rahoton abin da ya faru tsakanin tawagashi da wakilan sojojin da suka hanɓar da gwamnatin Bazoum Muhammad a Nijar, ƙungiyar ACF wato dattawan arewa ta Najeriya ta fitar da sanarwa inda Murtala Aliyu ya rataba hannu wato babban sakataren kungiyar cewa lallai su kan ba su goyon bayan a yi amfani da karfin tuwo wurin sauke gwamnati ta soji saboda irin lalurorin da zai haifarwa ga arewacin Najeriya, inda yake cewa
magana da lallabin da harkar diplomasiya ina ga ita tasiri kuma ita take ya kamata a yi amfani da shi. Yawanci in aka yi haka din akan samu maslaha, kuma ko da an wuce nan to daga baya za a samu mafita wanda take dorewa akan dabi'u da bandikar sojoji.
Kana jin sojoji da ke dandana mulki da ba sa so su bar shi wayannan nan Nijar din lallabawa da diplomasiya da lallashi zai isa su soka su mika mulkin nan ga wanda suka kwace daga gare shi kamar yadda ECOWAS ke bukata?
Mu dai haka muke gani, domin muna duba al'amuran da ke tsakanin mu ne kasar kamar Nijar, zaman da aka yi zaman lafiya, zaman da aka yi zaman mutuntaka, an zama yan uwa, an yi auratayya, ana kasuwanci da sauransu tare, a ce yau an zo an ce an shiga wannan rudin da za a shiga na maganan soja da sauransu. To shi muke duba ya zama fitina a gare mu gaba daya, maimakon a ce an lallaba al'amuran yadda ya kamata.
Babban sakatare na ƙungiyar ACF kenan Murtala Aliyu a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Ga alamu dai ana ta samun bambance-bambance ra'ayoyi dangane da ɗaukar matakin soke sojojin da suka hanɓar da gwamnatin Bazoum Muhammad a Nijar. Ko da yake mafi yawan 'yan Najeriya ba su goyi bayan juyin mulkin ba. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa. A daidai lokacin da ake kwan-gaba-kwan baya game da matsaloli masu alaka da wutar lantarki a Najeriya, Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mai zaman kanta a yankin Gwagwalar Birnin Tarayya Abuja. Wakilinmu Halima Abdurra'ub na ɗauki da wannan rahoton.
Shugaba Bola Tinubu ya kaddamar da gagarumin aikin samar da wutar lantarkin ne a yankin Gwagwalada na Birnin Tarayya Abuja, inda ya ce
"It is a great joy to address you at this groundbreaking."
Ya yi matukar farin ciki yana yi wa 'yan Najeriya jawabi a bikin kaddamar da ɗaya daga cikin muhimman aikin samar da ababen more rayuwa na ƙasa, wato aikin samar da wutar lantarki mai zaman kansa na megawatt 350, wanda ya kasance kashi na farko na aikin gaba ɗaya wanda ake matukar bukata. Yana mai cewa abin ayaba ne ga ci gaban tattalin arzikin kasar. A cewar shugaba Tinubu, wannan matakin da aka dauka na da matukar muhimmanci ga al'ummar kasar, domin ya zama mataki na farko da za a dauka a kokarin da gwamnatin sake yi na kafa wani bangare mai karfi sosai wanda zai tafiyar da tattalin arzikin kasar, inda ya ce makamashi shine mafi muhimmancin abin da dan adam ya gano a cikin shekaru 1000 da suka gabata. Yana mai cewa ba za a yi rayuwa mai inganci ba tare da amfani da wutar lantarki ba, kuma Najeriya na bukatar makamashi shi ainihin. Kazalika shugaba Tinubu ya ce a lokacin gangamin yakin neman zaben sa ya yi wa 'yan Najeriya alƙawarin tabbatar da baiwa aikin samar da wutar lantarki fifiko da kuma yin amfani da dukkan hanyoyin samar da makamashi don ƙara samar da wutar lantarki fiye da ƙarfin da ake samu a yanzu na megawatt 12,000 kacal, don ƙarfafa amincin kayan aiki a ƙasar da kuma tabbatar da cewa an cire duk wani cikas na rarraba wutar lantarki, kuma zuwa yanzu babu gudu ba ja da baya a kan wannan ƙuduri da ya ɗauka. Malam Mele Kolokiyari shine shugaban kamfanin man fetur na kasar wato NNPCL wanda ya ce
dama kasa akwai karancin wutar lantarki kusanin kowa ne mafi yawan mutanen ma kasar nan ba su da daman samun lantarki lokacin da yadda suke bukata abin da ya kawo kuma wannan situation din shine akwai ayyukan da ba a yi su ba da daddewa kuma yau Allah ya kawo lokacin da an fara kara wannan ayyukan a samu gidajen inda ake yin wutar nan domin abu ɗaya idan aka samu wannan amfanin kamfanoni za su fara aiki yara za su samu aiki da sauransu sai muka wannan dama ce da aka samu kuma dama wannan line da muke na gas daga Jokuta zuwa Kano dama shirin mu ne akan a gidajen wuta na yin lantarki guda uku daya Abuja daya Kaduna daya da kuma Kano shi ne wannan farkon takun da muke yi kenan tunda mun tabbatar cewa gas na za ta iso nan wurin kuma za a ci gaba da amfani da arziki da Allah ya baka sabu dama shirin wannan wurin za a yi shi megawatt 350 amma za mu fara da 350 dama kada kai gidan wuta wanda ba shi da masu amfani da shi saboda haka za a shi face by face za a yi wannan ya isarwa mutane Abuja da kewaye saboda haka insha Allah daga zaran kamara wannan aikin za a ga ba mu da matsalolin wuta a wannan bangaren kasan banda haka kuma wannan duk wahalan da ake samu na dauki wuta daga nesa kai shi wani wuri duk wannan za su sauke kuma mun tabbatar cewa wannan dama shine shirin gwamnati
shi ma wani mai rike da sarautar gargajiya a yankin Gwagwalada ya nuna matukar farin ciki ga ci gaban da suka samu
wofi kowa jin dadi da wannan abun da ya faru yau a Gwagwalada alhamdulillah muna godiya madadin al'umman Gwagwalada ka su gaskiya muna farin ciki da wannan gwamnati mu an ce juma'a da zai kyau daga Laraba ne ka fara mun fara gana alamun wannan gwamnati za ta yi kyau za mu fara abu da Abuja gabaki da Najeriya gabaki da mu ma za mu tabbata mu yi kokari mu a matsayin mu na iyayen kasa za mu kiyaye da babban murya ga mutanen mu cewa kiyaye domin ba alheri ne ba gwamnati ta kawo abin da zai kawo ci gaba a samu gurbabbun mutane su rinka bata insha Allah za mu hada karfi da karfi da yan local business za mu hada da su kowa local za mu suna kula da wannan abu da ya faru nan insha Allah ba za su wannan matsala ba da idan Allah insha Allah muna tunanin shi hukuma da gwamnatin tarayyar da ta kawo wannan abu na tabbata zai tunani abin da ya kamata zai dauki kiwon lafiyar mu na al'umma mu gabaki daya
kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL tare da hadin gwiwar kamfanin makamashin General Electric da kamfanin samar da kayayyakin aikin injiniya mallakin kasar Sin wato CMEC ne ke aiwatar da aikin samar da tashar wutar lantarkin mai megawatt 350 Halima Abdurra'uf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Halima Abdurra'uf Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook Twitter da kuma Instagram yanzu kuma sai mu leƙa kasar Kamaru domin jin rahoton mu na musamman
gaskiya babu makawa wato tallafin kudin man fetur da Najeriya take a kasanta wanda yake da fa'idar wato haifar da sauƙin rayuwa a Najeriya da kuma wato sauƙaƙa fannin transport da kuma wato kawo sauƙi kan kudaden kayan amfani a ƙasar Najeriya mu ma wato muna cin moriyar wannan garabasa don me yasa saboda in kika duba ƙasar Kamaru musamman kika dauki yankin arewacin Kamaru da kuma yankunan Ingilishi zaki fahimci cewa kashi 80 cikin ɗari na kayayyakin amfani a wannan yankuna daga ƙasar Najeriya suke zuwa to kin ga kuma in ya zama to cewa ana samun kayayyaki a Najeriya da har saboda gwamnati na yin tallafi kan kudin man fetur to kin ga babu makawa mu ma muna cin moriyar wannan saboda mu so da har za mu zo mu sayar da har a nan kuma yana bada damar wato juya tattalin arziki da sauransu
wannan daga bakin Malam Ismaila kenan kwararre kan tattalin arzikin ƙasa Sai dai Edmond Kiyati manazarci kan tattalin arziki a Kamaru ya bada nashi ra'ayi akai kamar haka
n'est-ce pas comme je l'ai dit la première des choses c'est qu'il faut mettre un accent sur la production
Sanin cewa Kamaru tana sarrafa man fetur a da kamar kamfanin Sonara ko da yake yanzu baya cikin kasuwa saboda matsalar da ya fuskanta da farko a shekara 2013 na sifa biliyan 250 dangane da gobarar da Sonaran ya fuskanta ba san har yanzu mai yasa ba a yi yunkurin farfado da Sonaran din ba inda za a maido mana da Sonara babu wani abin da zai shafe mu.
Les chocs exogènes qui nous imposent un certain nombre de surcoûts à l'importation.
Tun daren 29 ga watan Mayu 2019, kamfanin Sonara a matatan man fetur ɗaya tilo a Kamaru ya fuskanci gobara da ta lalata hudu daga cikin manyan tulaye 13 ainihi da take amfani da su wajen ajiyar man fetur. Ainihi a da kowata rana kamfanin na tace danyen man fetur baril 42,000. Hakan ya sa gwamnatin Kamaru ta ba wa wasu kamfanoni ciki da wajen ƙasa shigowa. Amma kuma Alhaji Yaya Barista, babban dan kasuwa a nan ƙasar Kamaru, ya yi nuni da cewa talakawar Kamaru suna amfana, amma kuma gwamnati na ji a jikinta.
Ainihin wato tallafin man fetur, wato subsidin da Najeriya ta saka tsawon shekara da shekaru, to ana cewa talakawa ne yake amfana. To amma mafi akasari a Najeriya din ainihin masu hannu da shuni sai yan kalilan talakawa suke moran abun din. To amma a nan duba ga tur a nan kasan Kamaru talakawa da yawa suna amfana da wannan subsidin, sai dai kuma gwamnati tana ji a jikinta. Menene ma'anar gwamnati tana ji a jikinta? Kinga idan kika duba arewacin Kamaru gaba daya, babu wani gidan man kirkin da yake a Kamaru wanda ainihin yake sarrafa mai wanda al'umman kasan nan suke sha. Babu shi. Duba ga cewar su suna cewa man Najeriya ya fi kyau, man Najeriya ya fi kaza, ba wai man Najeriya ya fi kyau ba ne, wato man Najeriya ya fi arha ne. Duba ga cewar tun daga kidoka da gangawun dare har zuwa Garwa, Marwa, Kusuri ko Laccar dama nan uwa uba ne. To kinga idan kika dawo ta nan a nan Duwala ko ta Linde ko ta wasu bangarori na kasan Kamaru, wato da suke da iyaka da Najeriya, to mafi akasari zaki ga wato ainihin da man Najeriya suke aiki. Duba ga cewar akwai kamfanin man Kamaru Sonara wanda yake a Linde, har yanzu mu ba ma gani irin wani katabus da yake yi na ainihin sarrafa mai yanda ainihin zai wadata ainihin al'umman kasan Kamaru. To shi yasa ainihin yanzu da aka gani tallafin man fetur a Najeriya, har a hali yanzu haka kama daga gangawun dare har izuwa Grand Nord wato arewa mai nisa gaba daya sun shiga kakani kai, domin mai ya kai har ainihin wato kudin saifa 80 kaman a ce 80 kenan, wato kusan 800 kenan ya kai haka nan, domin man Najeriya ya yi tsada kani ya zo kuma ya zama aiki ne.
Har ila yau dai babban dan kasuwan ya ci gaba da ba mu bayani kamar haka.
Ana hakika in ana so wato ainihin gwamnati ta ci gaba ko kuma al'umma su ci gaba, ya kamata dole ne ainihin wato gwamnati ta inganta hanyoyin samun man fetur a kasan Kamaru, domin mafi akasari zaki ga wato ainihin gwamnati ma bata mai da hankalinta yanda za ta wadata al'umma da man fetur a kasan Kamaru ba. To kin ga yanzu da aka janye tallafin man fetur a Najeriya, kin ga talakawa da yawa al'umman masu karamin karfi da yawa a Kamaru sun shiga kakani kai wanda suke amfani da man Najeriya. Kuma bangaren gwamnati kinga ainihin wato wanda suke prod wato sumogan din man fetur na Najeriya suna shigo da shi Kamaru, mafi akasari ba sa biyan kudin wato duwani, kudin custom, ba sa biyan komai, ba sa biyan haraji, ba sa biyan komai. Domin idan kika duba kaman kasan Adamawa ta shafi bangaren su Banyo, su wato ainihin wato bangaren Jalingo kenan, idan kika dauka a Garwa bangaren su Roboki ko Barnake ko zuwa Yola, to mafi akasari ko Mobi ta nan suke shigo da mai. To a hali yanzu haka sun tsaya shigo da wannan man, sun tsaye da shi duba ga cewar irin wahalan da man din yake yi ma ba ma kamin ma a same shi ma a Najeriya ne. Mafi akasari gaskiya ya kamata a ce gwamnatin Kamaru ta yi amfani da wannan dama yanzu da man Najeriya ya yi tsada, ta yi amfani da wannan dama yanzu da al'umman Kamaru yanzu suka daina kawo man Najeriya, ainihin so su inganta mansu a nan Kamaru, a inganta ya wajati talakawa. Kuma wallahi arewacin Kamaru babu wani gidan man kirki, babu shi. Gidan man kirki wannan babu shi a arewacin Kamaru. Gidajen man da suke a Kamaru gaba ɗaya bai wuce a nan Yaounde, Duwala ba kawai. sai wasu bangarori wanda ba za a rasa ba. To kun ga ya kamata a ce kamar ta fada da ainihin wato gwamnati ta fada da ainihin wato yanda za a sarrafa mai a gidan gidaje mai da sauran wasu abubuwa. Kun ya kamata a buɗa ma ƴan kasuwa kofa ƙwarai da gaske yanda ainihin wato a rage musu tasi da rabono da haraji yanda za su ainihin gina gidajen mai musamman a arewacin Kamaru inda muka fi sani wanda babu gidajen mai.
Wasu kuma suna ganin tsarin tallafin man fetur a Najeriya wani lamari ne da ke inganta fasa kwabirin mai a kan iyakan Najeriya da Kamaru. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a Kamaru.
A gai da Maimunatu Sadu. To har yanzu dai muna kasar Kamaru inda a wannan karan Awal Garba zai kawo mana
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa a kasar Jamhuriyar Kamaru tana neman ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok na kasan Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafan ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All, yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. Sai dai Kok din na kasar Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya, wanda yanzu haka FIFA take kokarin ganin cewa sai dai kasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun. Wannan ne yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Habibu Inuwa ga yadda hirarta mu ta kaya.
To malamin Awal, tambayanka nan yana da ma'ana. Na farko shi Samuel Eto bai da matsala da Cox Sportif. Me yasa bai da matsala da Cox Sportif? Cox Sportif su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su wandunan da za a yi bol da shi, kuma sun dauka na shekara sojan hudu. To kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba, da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba ba.
To me dalilin da shi Samuel Eto'o ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka?
Dalilai na nan da yawa. Don kudin da aka yi za su zo su zubawa shi Equipe Nationale ba ta zubawa, kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar bol Kamaru tana bukatan kudi, shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi.
All one ko?
All one.
To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar Kamaru, hukumar gwamnatin kasar Kamaru, wata cikas ba tsakanin kasar Faransa?
Ba zai kawo wata cigas ba game da kasan Faransa, da yake kasuwa ne, 'yan kasuwa ne. To abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba.
To me yasa suka maka Samuel Eto'o da kuma hukumar kwallon kafa kasar Kamaru a kotu?
Sun kai kotu don sun yi shan gaba, su ne ba su da gaskiya, don contract da aka yi na shekara hudu ne, kuma ba su zuba musu kudi. Shi sa ya kai. To da kuma da su takardun da suka fito waya an ce wai kungiyar bol Kamaru za su ba da miliyan 7, ƙarya ne. Ita Cox Sportif ta ce ba za ta ɓata wa 'yan bol Kamaru harka ba. Sai dai an kai shekara 2024.
Shekara 2024.
Sai dai an kai nan, sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu. Duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa ai an yanke shari'a ƙarya ne, sai dai an kai wannan lokacin.
Kai kana ka samu da shi bai samu matsala da kowa ba kenan?
Ba matsala yanzu da kowa, magana na kotu.
Ba mu Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Awal Garba. Yanzu kuma ga wata damar labarai amma fa a takaice.
Sojojin da suka kwace ragamar shugabanci a Niger sun soke yarjejeniyar hulɗar soji tsakaninsu da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'adin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa, inda ƙoƙarin da tawagar Afirka ta yamma na ganawa da jagororin juyin mulkin ya ci tura. da yake magana ta kafar talabijin ɗan ƙasar a jiya Alhamis, wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin Ahmadu Rahman Abdulrahman ya karanto sanarwar da ta bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soji da ƙasar Faransa wadda ta yi wa ƙasar Nijar ɗin mulkin mallaka a baya. Gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasarta na Nijar a ƙasashen Faransa, Amurka, Togo da makwabciyar ƙasar Najeriya, waɗanda gwamnatin da suka hamɓara ta naɗa suke kuma jagorancin ƙoƙarin da ƙungiyar ECOWAS ɗin ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin.
To, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Asabar idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharif da ta kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai Mr. Des McCannon wanda ya haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.